sha'awar yin sana'a kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin sukunin aya abubuwan marmari haka shi nake da sha'awar yi sosai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba sosai na jiya a jimin na tambayi darakto ɗin na ce ina sha'awar yin sana'a amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba sai ya ce min a'a in dai sana'a ta agri product ce mutum is allowed to yi.
Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Banda hira da kallabinmu ta mako, wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti wadda ta rungumi sana'ar sai da kunin aya da ya haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Mun kuma haska fitila a kan wata ɗabi'a da ke ciwa mata da dama tuwa ƙwarya, inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazan. A ɓangaren kiwon lafiya kuma, yau ma muna tare da ma'aikaciyar jinya Madam Umar Adama wadda za ta ƙara haske akan mahimmancin awo ga mata masu juna biyu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da nazarin wani lamari da ke tsonewa mata ido, inda akan samu waɗansu mata suna zama kishiyoyin ƙawayensu na ƙud da ƙud, a waɗansu lokuta ma su yi sanadin mutuwa auren abokan nasu, kamar yadda baƙin da muka gayyato a wannan zauren suka bayyana a wannan zaman.
Salamu cikin da Abdullahi, Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi.
To tun farkon zance dai aka ce me ya kai fara zani zancen damu ko? To ke matan da kike zaune a gida, ke ce kika bada wannan dama, ke ce kike da ƙawarki, kun taso tun ba ku san ko ku su waye ba, tun kuna ƙanana kenan. To ke kina ganin a rayuwarki ba abin da za ki fifita.
Haka.
Idan kika bibiya ma kika bi diddigin cewa akwai abin da wannan ƙawa ta ke ta sani wanda wata ƴar uwarki wanda kuke suke ɗaya ta sani. Kin yadda ki buɗe cikinki ki gaya ma wannan ƙawar taki komai.
Mahaifiya ma ba a gaya mata
ba. Mahaifiya ki ba ki gaya mata ba, ba ki gaya ma ɗan wanki ko yanki wanda kuke uwa ɗaya ba ɗaya ba, amma ita wannan ƙawar taki aminiyanki wanda kuka tashi tare kin yadda da ita.
To ai amince
ai. Abu na farko da kike fara kirari ki ɗan tuƙa ki daɓa ma kanki shi ne, kin auri mijinki yana son ki kina son shi. Yana miki alkhairi iri iri. Magana matsalar gidan aure ke dai ba ki fanta ba. Alkhairin shi kawai kika sani. Ba ki san shawarar shi. Su wannan ƙawa na shi kuma ita ma ba abin da bata sani ba.
To kullum ya miki ka
ya abin da ya sani yau waje abin da
na muda kina komai kina
komai. Ya kawo miki yau abu ne ai ba ma zai tashi a wurin ba za ki ranga da miki kira. Wace ai aiko ki zo ki ga kamar ki zai. Ita kuma tana can tana gwagwagwa da saurayi ne ma.
Sai ki turowa.
Dan me yake da suna dan ankon nan dan kaci a waya dan dakin nan tana ka gwagwa ba da samari ne a tura mata
suna ma neman tsayayye babu tsayayye kuma ce ga cikin baji
tana nan tana neman tsayayye kowa ya kwashi ya tsaya mata ke kuma kina nan kin samu duniya din dai iya duniya kin samu din baki san matsalan gidan miji ba to wannan abun kin ga dai zuciya ka shi ba ta da
ba ta da shi
dole wannan ita kawata ki ta fara yaye-yaye abu na farko duk abin da ta san za ta yi ta shigo gidan ki ta yi hada da hadda kun bukaye da in tsoho
kuma ga cikin fare ce mata
buka da nawa gidan da baki so ba abin da ba ta sani
in kin mamujin ki tsiwa ita ta gari ta ce in ta ce a lalace shi wannan shi da mashawara daga bakin ta
to da hanyar da za ta bi na ce miki ta shigo gidan nan hada da kun bukaye da in tsoho ta ce saboda nan jin dadin da kike yi ita kana tana so ta jita da haka kike da kike cikin gida kike ba da wannan kafa na azo cikin gidanki to kowa ma zai iya shigowa
rahila an ce fa ana barin halar dan kunya sai ma irin wannan daman cewa kina ganin anya akwai amanta ko wanda kai yadda da budurwa za ta kawa za ta mata wannan din kawarta
to na farko dai kamar yanda ƴar uwata ta ce me yasa tun farko za ta bada kafar ma da har za ku zama wannan kudda kuttin ki da ita zama na sirrin cikin ki kina ga yawo kawai
ciwon ya wata da yamace ne
kuma da yamace ne amma ba ta da ruwa ba ta da wa ba ta da
ani daban kai
dan uwa daban me yasa aka ce dan uwa wanda kuke ciki dai ko kuma wanda kuke yin wantaka ta jini ke da shi dan uwan ki kenan ko koda a ce a gidan ku da da namiji sai ke yamace aka haifa mai da wannan da namiji ya zama miki dan uwa abokin shawara
ai ce wannan tasirin maganar na ciwon yamace ne yamace a wannan zamanin
ba ya babu shi
a'a Zainab ta ce wata yadda ba
wani karan hauka zai kai ki dake da yawa kawar ki ya shiga shi abin da mijin ki yake miki kuma kin san kawar na ba ta da aure
sai
da Allah yi
me zai kai ki ki gubu da mijin kawar
babu dalili binta
amma idan ya zo me yasa ba za ku kore shi
a ina ku zan kore shi eh binta ki san mazan nan fa a gari dangerous duk yanda kika kai ga wai amana tsakanin kawar ki ke da kawar ki wallahi binta wani namiji idan ya sa ta a kwana ya fara karanto miki lissafi ya fara
bin kauna
ya fara karanto miki karatun ma ya kuli binta duk imani ki kike shiga
wato ko sai kike cikin jama'a cikin ruwa
kawai
dan shi da kada
za ma ki da haushin kawar ki din
da ra cikin ta
da gudu kawai dama kina cikin wannan daular shine kike ga magana ai bakin ciki ma ke saboda kai jiya aure miki mijin ka shine da aini na sani
sawa kina da kuma ya fara bude miki bari bari ta na kauna
a ba
ki ma kawai tun da kina rika jefe
ai bin ta ba wani kawan ci can da ma fi
wato sai kin halarta abin
nan a halas ne ke ko bin ta ai ko malamai mai kika tambaye su za su ce ba haramun bane halas ne
to za mu magana ma
da malamai ai ba ni ta baba bace ko ba haka ba
au
to magana
a ta ji ne magana ba wato mijin tsawa ba mijin baba ba mijin baba eh saboda ko yanzu ko kowa ai Allahnsa ya wanke shi kan Allah to sai ka ba tada irin wannan abin ya faru da ita ko kuma wanda yake shirin faruwa ita wani shawara za a mata me wani hange kuke mata wayaya za ta dauki wani mataki ya kamata
nan binta kafafen da suke samu su kawayen su shigo kamar azu ai na bada misalin yadda ita matar gidan farko ita matan take sakacin har wata ta shigo kuma ma kawarta to akwai kuma wani bangare da takan dauka ba tare da ta sani ba shi ma da bai sani ba suna yin shi ne a dungu daga baya sai ya fahimta menene shi ta yi gida ita tana zuwa gidanta za ta wanka a gidanta za ta dora mata abinci wani lokaci a ba ta da lafiya maimakon ta kira kannanta ko ta nemo wata ta wannan kawan ne gaba da mai ta dora mata abinci binta idan kika yi biya
mijin na da lambar kowar saboda ka kai tsaye take kiran shi shi ma kai tsaye ke kiranta
to yaya abin ta ya abincin kila hannun kawai ya fi naki zaki kina na da a gida me zai fara shiga cikin zuciyar ki
ga tsafta
sai ka kuma namiji a rayuwar shi yana mutunta ciki
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rungumi sana'ar da aka san masu karamin karfi da shiga sana'ar kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya Abuja da kewaye kada in kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako da kuma sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya
sunana
Talatu Haruna. Ni ɗan ainihin jiha Katsina ce. Na yi makaranta a GIA Modoji Primary School na Nai Primary School. Sai na je Secondary School a Gombin Gia Secondary School Jibia. Nan ne na gama na Nursery School of Northern Katsina. Na yi Northern, na yi Middle School a nan School of Northern. Na je Aminu Kano Teaching Hospital na yi dialysis. Na dawo University of Abuja Teaching Hospital Gwagwala da na yi course na intensive care. Sannan na fara wannan sana'a ta kunin aya a shekarar 2002 lokacin nan ina garin Katsina kuma lokacin nan ina aikin gwamnati a ma'aikatar Federal Medical Center Katsina ina aikin asibiti a wurin. Abinda ya ja na fara wannan sana'a lokacin nan gaskiya ban yi nisa a aikin gwamnati ba, kuma ban yi nisa a aikin gwamnati ban dukkan yin aikin kwana sati guda in dawo gida in zauna sati guda ba na aikin komai wanda muke ce muke kira da turanci a matsayin night off. To a lokacin nan ina da sha'awar yin sana'a, kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin su kunin aya na abubuwan marmari haka shi nake da sha'awar yi. So sai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba. To sai na jiya admin na tambayi director din nace ina sha'awar in yi sana'a, amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba. Sai ya ce min a'a, in dai sana'a ta agri product ce mutum is allowed to yi, ana iya bar mutum ya yi. In dai sana'a ta kayan noma ne. Sai ce mu wace sana'a ce za ki yi? Sai na ce mashi ina da marmari in sana'a kamar su kunin aya haka, kayan marmari da ake ce ma fresh fruit juice. Ina da sana'a in wannan. Sai ce ai wa'annan kayan gona ne, gwamnati ba ta hana ai wannan sana'a ba. To shi ke nan cikin ikon Allah, kuma dama ina da zuciya in yi. Sai na zo gida sai na ce mai gidana ni kam ina sha'awar in fara sana'a. Sai ce min sana'a wace irin sana'a ke so ke kuma ki? Sai ce musu ina son in yi sana'a su zoɓo rodo juice ɗinsu, su kunun aya, su fresh juice haka, tunda a lokacin nan a Katsina ma ba a yin su sosai. Sai ce min to da menene ya kamata a samu a yi? Sai ce mashi ina buƙatar freezers, injin niƙa babban generator, a canza mamu generator. Kamar wasa. Sai ce to tunda kina da ra'ayi ni kuma ta wannan ɓangaren zan ce maka. To da haka da haka ya so mani manya-manyan freezer guda biyu, ya siyo mani injin niƙa ya kawo. Muka zo kafa ta tsaye amfani da su. Da na samu off ranar Asabarci zai ɗauke ni da mota mu je Kano in saro kayayyaki na su robobi don a tsaftace kayan in kawo. Da haka sana'a ta fara haɓaka
a Katsina.
Har masu babur a garin Katsina, har masu babur in ka tambaye su za su gaya maka in dai kana son kunun aya mai daɗi da kayan marmari da ruwan sanyi bari mu kai ka NCA. Akwai wata hajiya Talatu mai kunun aya tana wurin. Ina nan. Kin san ma'aikatan gwamnati sai mai gidana canjin yanayin aiki sai mai zo shi Abuja. Na dawo Abuja to tunda ni ma'aikaciyar unguwar Zoma ce, jinya da unguwar Zoma, kuma ina da takardu sosai, so neman aiki bai ban wahala ba. Ina dawowa Abuja ne applying aiki cikin ikon Allah, cikin sati guda sai na samu aiki. A gwamnatin tarayya, asibitin gwamnatin tarayya da ke nan Abuja, ana ce mata Federal Medical Center Jabi. To amma sanda na dawo Abuja ban taɓa tunanin cewa mutanen Abuja ba za su so irin wannan kayayyakin namu, tunda na ɗauka cewa kayan
arewa ne. Sana'a ce ta ƙauye.
Sana'a ce arewa ce sosai, na mace ban fara wannan sana'a ba.
Shi ke nan kuwa.
Sai dai haka shi ke ina na saba muna yi a gida muna sha. Ina aiki a tiyata. So in zan je aiki sai in ɗan ɗauki roba biyu roba uku haka sai in tafi, in na sha sai in ba abokan aiki. To da suka fara gane kunun kowa sai rika ce min ai ke Hajji ya shigo min wannan kunu ki kawo za mu saya. To in dai ta kace miki labari na fara yi da guda 30 sai da na kai ina yin roba 200-300 suna karewa a rana.
Why?
To a yanzu inda nake matsayin da Allah ya ce muke ni, kin san sana'an Allah ya sa mata albarka. Sai kiga ta samu daukaka. Yanzu a matsayin da nake anan Abuja ina zuwa rudo, ina kunin aya, ina watermelon juice, ina fresh orange juice, ina fresh pineapple juice, ina fresh sugar cane.
Wato hada kararake.
Hada kararake a tace shi, ina da injin din yin shi. To yanzu a matsayin da nake nan Abuja, ma'aikatan da suke min aiki cikin gida na wannan sana'a ina da mutum biyar. Sannan ina da mata da ni duk inda nake. Gaskiya ko za a ce son zuciya ne sai dai a ce ni na fi ina shifita mata. Ina da mata da tawa guda uku da za su zo wannan aya su wanke ta da gishiri, su tsince tsakuwa, su tsince duk wani datti, a wanke ta yadda ya kamata kafin mu sarrafa ta. Sannan kuma ina da masu mashin guda biyu da ke mani delivery. Idan aka saya za su dauka su je su kai maka inda kake ka biya su. Sannan ina da ƴan mata guda uku, da ina biyan su albashin 30-30 duk wata. Za su zo su ɗebi kayan su kai su saido su kawo mani. To yanzu mun kai munzinin da ba ni biyan su ko sisi, su da kansu za su zo da kuɗin su. Su ɗebi kaya, wata ta ɗebi roba 100, wata ta ɗebi roba 120, kuma kowace roba suna bin naira 100-100 a kai. Za su je su saido, sannan su sa mani uwa kuɗin a kan ina. Kuma washe gari su zo da fulolinsu da mota su ɗebi wa'annan kaya.
Su wa'annan ƴan mata da ke miki aiki da?
Eh, yanzu ba ni na sallame su ba su ma aiki gangashina. Sun zama employee na kansu.
Yawwa.
In suka ɗebi roba 120 misali, naira 100-100 so 120, kin ga ba ƙaramin kuɗi bane ba.
To waɗannan ƴan matan da yanzu suka zama ma'aikatan kansu, kin maye gurbin su ne da waɗansu ko kuma ya ne kike ci gaba da gudanar da ayyukan da su suke yi a da kafin?
To ai yanzu matsalar ni ba zan iya maye gurbin su da kowa ba, don ni ma kai da yanzu lokaci kayan ma ba su isa. Har nikan samu matsala ma da waɗanda suka saba ana ba su. In su mutum ya yi order ya ce mani in ba shi roba 100, na ce mashi zai samu roba 60 ko 50, sai ki ga yawanci ma suna ɓata rai. So yanzu ni major challenge ina shi ne hukumar NAFDA.
Ƙalubale
ƙalubalen da nake facing kenan hukumar NAFDA. Sun ba ni kamar sun ba ni abubuwan da ya kamata yi, sun ce in buɗe factory, in
buɗe masana'anta,
sannan su yi mani register. To kuma wannan factory din in dai zan buɗe shi, ina buƙatar kamar aƙalla miliyan 70 zuwa miliyan 100.
To fa.
To a matsayina na ma'aikaciyar gwamnati, sana'a ayin mata yin albashin gwamnati. To ba zan iya samun wannan kuɗin a dunkule in ce na buɗe wannan factory ba. Amma da a ce gwamnatin tarayya na da wani policy, a ce me kake da shi, ko da yake na yi training da su maiden. Na yi training da su kuma na ba su proposal ina na hannu kai da gaya musu, ce masu ni ba ni buƙatar kuɗi cash, su sai mani mashina
da
su ba ni,
a kuma samun miki wurin da za a yi, wurin da ɗakin da za ki yi.
Na ma gaya musu cewa wurin ma ni ina iya samu. Su zo da kansu su ga inda suka aje mani mashina. Inda in an aje maka wa'annan mashina ai ba guduwa za ka yi ba. Kuma lokaci-lokaci su riƙa zuwa suna duba wa'annan mashina da aikin da muke yi. Ni kuma na alƙawarin su ba ni shekara 2, duk cinikin da muka yi zan buɗe account musamman, duk cinikin da muka yi a saka wannan kuɗin daga banki. Ni sign agreement a kai banki, duk kuɗin da na tara aƙalla sati ɗaya wata ɗaya su hidda kuɗinsu na wanda zan rika biya wata wata da muka yi jinya su tura ma ƴan sinedi ni kuma dan sauran abin da ya rage na kai in ci gaba da sayan kayan sana'a in ci gaba da biyan ma'aikata dan ina tabbatar miki indai har zan bude wannan kamfanin ina ga matasa yanzu dai akalla aikin ga ina da mutum kamar 13 to idan aka bude wannan kamfani ina tabbatar miki za mu dauki akalla mutum 20 aiki
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda masu sha'awar shiga wannan sana'a ta kunan aya za su iya farawa mutuwar mata da kuma jarirai sanadiyar matsaloli da ke da nasaba da daukar ciki da haihuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da hukumomin kiwon lafiya ke kokarin magancewa a hirarta da muryar Amurka madan Umar Hajiya Adama wata ma'aikaciyar jinya kuma shugabar asibitin tashar sarki a Maradi ta yi ƙarin haske akan yadda awon ciki zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala
to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan falala ba ta same ta ba sai kaga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano tension tana hawan jini duk magani za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen haihuwa kenan duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin dari da kyal za a samu kamar kashi 10 waɗanda za a ce an samu an ceto su amma in kin zo wurin awanki tun da wuri za a kare ki ana cikin gishiri a cikin ki da yanki ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai na kina ina samu kina na hawan shi kina karamta shi kina da cuta kaza ya kamata a kare ki danki ga kwance da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza kaga duk wannan ba sai in kin zo lokacin za ki so a lokaci ya kure kaga matsalar ki samu sosai gare su kiwa duka mata wallahi ba za a zo wurin awo ba kuma awon ga kowa san kyauta ake shi sai da examen sauran akwai sauran ɗin kamar awon jini tsarin da za a baki takarda a cikin take take wannan dole za ki biya shi in kuma kin zo cikin samtarkin da ake yin shi dole sai ki biya kuɗin wannan kuɗin awon jinin nan da awon fitsari wanda za a miki da sukari shi wannan kina biyan shi amma wanga dai awo dai sun zurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki har aihuwarki kyauta ake yin shi a shekarun kwana shekarun baya man ke ganin har aihuwa ma ai gwamnati ta dauke har tsawon ikuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aihuwa kyauta ake yin shi daga bayan gadi aka dace shi sai kin nan shi ake ce ma aihuwa kyauta yanzu babu shi sai dan kika zo likita sai ki bada shi kake Allah shi kan an ki aihu shi kama ci ake cewa ki aihu amma ki sai ki kuma kin samu magani ki isa shi dukkan da ya kamata ki gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lafiyar dan ki
mata na ko cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awo me za ku cewa game da haka
matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna yi tashin gari muna tambayar su matsalolin suke samu su zo likita sai su zo likita abin da ke sa ba su wari ta wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har tsakar rana shi ko ka san awo in a tsaya awo na tsakani da Allah sashen ta ta karantu ta san dokokin awon cikin mace yadda za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawai mintin da ya kusan kai minti 10 don ta bincike ta gala ya jikinta ai ba da a zo ɗaya ne ɗora maka hannu kawai a ce tashi a ce ta da a'a sai an tsaya an bincike ki an dibi shi ɗan in ɗanki na motsi a diba a kina mishi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani awon tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba anki awa sai kika nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ka za a shawo ai kun lura su mata sun sani banda kare kin ki koyi gari su annun su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sai ma iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awon zahin jiki akwai awon tension akwai awon yitsari akwai irin exam akwai ciki akwai abin ga tsayin cikin ki akwai a gani in danki a cikin ki dan da ke ko ciki yana motsi kin gani ko shi ne ke cewa bata ma sabiya kana wannan shi yasa ake dora miki wannan kiran dan kuma dan falaukin da ake dora miki da ciki sashen ta dora kunnan ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tana ini to a dauki akan ma minti 10 awa nawa za a yi kana kare muku awa kun gani kenan shi san ce so mata su zo ya awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci amma kar ka zo neman lafiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai karye shi da malikin ta rinka samu lafiya kanki wallahi zan tsayawa dan in samu lafiya amma mata masha Allah sun yi wani akwai mazuwar ran ne ku fara awo sai ka fice ni ana san kan mace 30 wata fara zuwa kin ga sai mata wannan karmikin amma ta wannan fishin akwai tsohi wanda su da jiya su suna fishin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi yana da cikin ɗakin nan kawai haifuwa kana ba a sai an tsaya an bincike ku an samu lafiyar ku kenan shine kuke ganin kamar muna late mun kyale hukuna nan zaman ana tayi ana tsara ya kamata mu fahimci juna likita bayi in ba da dan malati ba shi in ba da likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku saki shikin ku kamar kun zo gidan ku ne kuma duk matsalar ke kirki sai ka gaya ma sashen ka duka zo shan awa
to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Niger da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma rawaninmu na mako Mansur Sani a Maradi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa